yau biyu ne jiya sultan ya sanar yau da jiya ɗaya ga wata talata saboda watan ya cika kwana 30 yau laraba biyu ne ga watan 11 watan zulqa'ada bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da ina ga 30 ne ko 30 ga watan 4 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma dan ba manta ba satin da ya wuce muna cikin aya ta 83 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wanda kuma yau shine darasin mu na 21 a cikin suratul baqara daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna dake wannan unguwa ta fantami dake nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wata'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran dukkanin garurukan mu gaba daya kafin mu shiga karatu babu tambaya dake hannu amma akwai sakonni guda biyu sakon farko a ta'aziyya ne zuwa ga ainihin babban malamin mu a Sheikh Abubakar Muktar Yola wanda mahaifin shi ya rasu ranar Asabar da ta wuce muna addu'a Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi Allah ta'ala ya mishi rahama Allah ta'ala ya sa aljanna ce makoma su kuma da shi da yan uwan shi gaba daya Allah ya ba su ladan hakuri sannan kuma akwai dan uwa a Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna wanda shi ma mahaifin shi ta rasu ranar Litinin shekaran jiya kenan wanda muna yola muna isa yola kenan muke samun labarin rasuwar mahaifiyan Sheikh Yusuf Musa Asadu Sunna muna roƙon Allah subhanahu wataala ita ma Allah ya gafarta mata Allah ya mata rahama Allah ya sa ta huta Allah ya sa aljanna ce makoma Allah ya bashi hakuri da yan uwansa gaba daya ya ko ba su ladan hakuri Allah ya cika dukkanin iyayen mu da malaman mu da dukkanin sauran musulmai gaba daya sannan akwai Supreme Council for Sharia ta Nigeria wanda wasu ma da yawa ba santa ba nake ga ko yawa ita ce kaman kungiya an kafa ta ne tun lokacin guguwar shari'a wurin 2000 din nan da aka yi a shekarun baya karkashin jagorancin Dr. Datti Ahmad Allah jidanki da rahama wanda bayan ya rasu aka nada Sheikh Abdul Rashid wanda shi ma Allah ya mishi rasuwa sannan yanzu an zabi ɗaya daga cikin manyan malaman mu associate professor Allama Al-Faqih Al-Mufassir Al-Muhaddis Bashir Umar Al-Furqan ya zama shine shugaban wannan kungiya ta Najeriya gaba daya wannan abun ayaba ne kwarai da gaske domin malam ya cancanta ta kowane bangare malamin tafsiri ne malamin hadisi ne malamin fiqhu ne masanin larabci ne sannan kuma hamshakin dan boko ne ta kowane bangare ya cancance shugabanci wannan kungiya fatan mu Allah sa shugabanci ya zama alkhairi a gare mu gaba daya da kuma addinin musulunci wannan takaice shine sakonnin da muke da su insha Allah kai tsaye zamu shiga tafsiri kai tsaye aya ta 83 cikin suratul baqara kamar da na faɗa darasin mu na 21 insha Allah billahi tawfiq wala haula wala quwwata illa billah na'am
wa in akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace wa idh akhadna mithaqa bani isra'il ainihin wa idh akhadna wato ka ba su labari ko ka tuna musu lokacin da muka rike alƙawari tsakanin mu da banu isra'il cewa la ta'buduna illallah kar ku bauta wa kowa sai Allah wanda wancan satin mun ci akwai qira'a da tazo la ya'buduna illallah qira'an Ibn Kathir al-Makki da al-Kisa'i da kuma Hamza sun karanta da la ya'buduna illallah ainihin baqiyatul qurra kuma sun karanta da la ta'buduna illallah cakar ku bautawa kowa sai Allah idan mun dauki qira'an la ta'buduna illallah shine ana magana da su ne kai tsaye ina fata an gane in kuma aka dauki qira'an la ya'buduna illallah ya zama khitab ne da al-ghaib kama ana magana ne ba sa nan ana bada labari cewa kas su bautawa kowa sai Allah kowace qira'a ka dauka ma'anar ta ne shine alƙawari ya gudana tsakanin Allah da banu Isra'il cewa za su rike tauhidi ba za su yi shirka ba dukkanin bayane da ya gabata ko ya kamata yi karkashin wannan ayan mun yi shi satin da ya gabata ba bukata a maimaita gaba ta farko a wannan aya kenan gaba ta biyu wabil walidaini ihsana cewa iyaye kuma a musu ihsani bi ma'ana a kyautata musu a satin da ya gabata mun kawo ayoyin alqur'ani kusan gaba ɗaya waɗanda suke magana akan biyayya ga iyaye muka kawo inda Allah ke muƙaranan a masa bauta kar ayi shirka iyaye kuma a musu ihsani iyaye kuma a kyautata musu bayan mun kawo waɗannan ayoyi mun kawo hadisi masu tarin yawa waɗanda suke magana game da biyayya ga iyaye game da kyautata musu game da musu da'a abinda ya rage ba mu kawo ba muka ci abi mu bashi zuwa wannan yau zuwa wannan rana shine aqwalus salaf salih maganganun magabata na kware fi biril walidaini dangane da biyayya ga iyaye dama alqur'ani hadisi sai maganganun magabata wannan shine addini duk abinda ba wannan ba sunan shi shirme sunan shi tasuniya me Allah ya ce a qur'ani me annabi ya fada a hadisi me sahabbai suka fahimta a karkashin waɗannan ayoyi me aka ruwaito daga wurin su me tabi'ai suka fahimta me aka ruwaito daga wurin su me atba'ut tabi'ina kuma suka fahimta me aka karbo daga wurin su duk wanda ya saba waɗannan gidaje guda uku to ba addinin musulunci yake ba duk addinin da imamu na Malik Allah ya mishi rahama yace duk abinda bai zama addini ba a zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai yace falam yakunil yawma dinan a zamanin su kenan fa yana cikin atba'ut tabi'ina yace duk abinda a lokacin sahabbai ba addini bane ba lokacin kibarut tabi'ina ba addini bane ba sai yace to a yau ba zai zama addini ba wanda imamu na Malik tsakanin aihuwan shi da rasulun manzon Allah alaihi salatu wasalam gaba ɗaya shekara 83 an haifi imamu na Malik bayan hijira tana da shekara 93 a ciki zaka cire shekara 10 na zaman Madina ina fata an gane kaga gaba ɗaya tsakanin komawan annabi zuwa ga Allah da aihuwan imamu na Malik shekara 80 ne da dan kadan amma sai ce duk abin da bai zama addini ba a wancan zamanin da ya gabace shi to a zamanin shi ba zai zama addini ba to ina ga zamanin mu kuma wanda shi wannan wanda yazo da wannan abun wanda yake Qur'ani falala wannan salatin da yake Qur'ani falala tsakanin aihuwan shi da rasuwan annabi alaihi salatu wasalam shekara 1000 da shekara 50 ina fata an gane kaga wannan idan tsufa ne ma abun ya tsufa to sai daga baya bayan shekara 1000 da shekara 50 annabi ya zo ya same shi a Morocco ya bashi abin da bai ba sahabbai ba wannan kaga hankali ba zai dauka ba psychologically ka san wannan tasuniya ce wannan ba gaskiya bane ba sannan kuma khabarul ahad ne ina fata an gane khabarul adam ba mutawatir bane ba idan har an ce akwai hadisi khabarul ahad wanda ba za a aiki da shi ba to wannan labari ya fi zama khabarul ahad to da shi kadai annabi ya bawa shi ma ba shehu ba ne sannan shi kuma ba suwa ne asalin khabarul ahad din kenan Allah sai da mu da son zuciya to maganganun salafus salih dan gane da biyayya ga iyaye na dauko kadan daga ciki na farko Imam al-Bukhari ya kawo asar a cikin al-Adabul Mufrad wanda asar ne sahihi ya inganta har zuwa ga Abdullah bin Abbas Allah kara masa da kale shi la a'lamu amalan aqrab ila Allah azza wa jalla min birril walidati yace ni ban san wani aiki ba inji Abdullah bin Abbas ɗaya daga cikin ɗan gidan annabta dan ahlul baiti ne shi ma ina fata an gane domin da baban shi Abbas din kenan da annabi yayin bafano suke yana cikin ahlul baiti saboda haka afwan da baban shi da baban manzon Allah nake so na ce alaihi salatu wassalam dukkan su uban su daya shi Abdullah bin Abbas da annabin ne suke yayin bafanu baban annabi bafan sa ne haka nan Abbas bafan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to yace la a'lamu amalan ban san wani aiki ba aqraba ila Allah azza wa jalla mafi kusa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yafi kusanto da bawa dab da ubangiji azza wa jalla min biril walidati irin biyayya ga mahaifiya inji Abdullah bin Abbas yace shi bai san wani aiki ba wannan shine asar da Imam al-Bukhari kawo cikin al-Adabul Mufrad akwai Imam Abdurrazzaq As-Sunani Allah mishi rahama a cikin al-Musannaf ya kawo asar daga ainihin Hasan al-Basri Allah kara masa da kale yace annahu su'ila an tambayi al-Hasan al-Basri aka ce da shi ma birul walidaini menene biya ga iyaye aka tambaye shi kamar na bayani idan aka ce birul walidaini ta'a ga iyaye ko biyayya ga iyaye menene kamar na bayani kale sai ce an tabdhula lahum ma malakta shine ka basu duk abin da ka mallaka bi ma'ana ka basu din wato ka biya musu bukatun su da duk abin da ka mallaka wato ka baza musu duk abin da ka domin albazlu daga nan Bahaushe samu bazawa ina fata an gane albazlu sai ce a baza bi ma'ana ka baza musu duk abin da ka mallaka sai ce wa antu ti'ahuma fi ma amaraka bihi ka musu da'a cikin duk abin da suka saka illa an takuna ma'siyatan sai dai ya zama sabon Allah ne inji Hasan al-Basri yace wannan abu guda uku shi ake cewa biyayya ga iyaye ka baza musu duk abin da ka mallaka ka musu da'a cikin duk abin da suka umarce ka da shi dan yace ma amaraka bi duk umarnin da suka maka illa an takuna ma'siyatan sai dai fa kada in abun ya zama sabon Allah ne nan kuma la zata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu da'a ga abokin halitta kowane ne shi wajen saba wa iyaye wajen saba mahalicci subhanahu wataala shi yasa malamin suka ce duk wanda zaka yi wa da'a to nan da'a ce muqayyada amma yiwa annabi da'a kuma da'a ce mutlaka kusan bambancin su shi annabi duk abin da yace kai da duk abin da yace ka bari baka cewa saboda me kawo bi zaka yi a makance kun fahimci wannan abin da kyau amma duk abin da wani zai saka ko ya hana ka to kana kallon abun ya dace da shari'a Allah ya yarda da abu manzo Allah ya yi umarni da wannan abun idan ya ci karo da wannan to babu da'a kuma a wannan wurin to shi yasa yace duk abin da suka saka kai sai dai fa in abun ya zama sabon Allah ne nan ba a musu da'a amma kuma sai a saba musu cikin hikima kun fahimci abin da kyau nan ma ba fito na fito ake da iyayen ba a cikin hikima ne za a yi wannan abu ai kokarin fahimtar da su kuma cikin hikima sai dai fa in shirka ce gadan-gadan ta kafirci to nan kan idan ba su fahimta ba to koda an yi baran-baran babu komai a ce sun ce kafar musulunci ina fata an gane to nan ma kar kai fito na fito da su a ya za a yi su ka dawo da su cikin musulunci ka musu duk da'an da zaka musu don su gane musuluncin fa ashe addinin da'a ne ina fata an gane ya zama kai duk dabarun da zaka yi don ka jawo su in abin ne ya gagara to yake ce qala salamu alayka amma ka tsaya iyana ina fata an gane to wannan shine asar na biyu sai asar na uku wanda ainihin Ibn al-Jawzi ya kawo shi a cikin kitabul birri was-salati daga ainihin Luqman al-Hakim sayyidina Luqman kenan kusan bisa zance mafi inganci Luqman ba annabi bane ba da shi da Zulqarnayn ina fata an gane suna cikin manyan bayin Allah na gari wanda annabci bisa ga zance mafi inganci bayanihin tabbata a gare su ba babu nasi da ya tabbatar da shi sannan kiran sunan mutum a Qur'ani ba shi ke mai da shi annabi ba dan Zaid bin Thabit Zaid bin Haris an kira shi a cikin suratu Al-Ahzab wannan kiran bai mai da shi annabi ba haka na Maryam an kira ta a Qur'ani da sunan ta karara wannan bai mai da ita kuma annabiya ba ina fata an gane to Luqman al-Hakim qala li ibnihi yace wa dan shi ya bunay ya kai dana innal walidaini ka sani iyaye guda biyu babu min abwabil jannati kofa ne daga cikin kofofin aljanna in radiya anka magaita ila aljannati idan sun yarda da kai sun amunta da kai ka faranta musu to zaka zarce zuwa gidan aljanna saboda wannan yarda da suka yi da kai dan ya tabbata cikin hadisi ridallahi fi ridal walidayni cewa yardan Allah ana samun shi ta hanyar neman yardan iyaye. To sai ya ce iyaye kofa ne daga cikin kofofin aljanna, idan sun yarda da kai wannan abun zai sa ka zarce zuwa aljanna. Wa in sakhita, in ko suka yi fushi da kai, hujibta, za a ainihin katange ka daga shiga aljanna. Allah ya tsare mu. Sannan asar na gaba wanda Ibn Abi Dunya ya kawo shi a cikin Makarimul Akhlaq daga Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Kufi al-Thawri, wanda ake ce masa Sufyan al-Thawri, yace ma jafautu abi qatun, yace da dai ban taba yi wa ubana jafa'i ba. Menene jafa'i da Hausa? Kamar kace rashin kunya. Ina fata an gane. Bi ma'ana ban taba yi wa mahaifina jafa'i ba. Sai ce wa innahu, tabbas mahaifina ya kasance laida'uni, yakan kira ni, wa ana fi salati, ina cikin sallah, fa tawha lahu, sai na yanke sallah ghairul maktubati, amma ba sallar farilla ba. Ina fata an gane. Yace mahaifina zai kira ni ina cikin sallar nafila, sai na yanke wannan sallan, wa ana fi salati ghairul maktubati, ina cikin sallan da ba ta farilla ba, fa tawha lahu, na yanke wannan sallar lahu dan girmama shi, na amsa kiran da yake nemi. Da wannan ne wasu daga cikin fuqaha'u a cikin akwai shi Sufyan al-Thawri suka ce ana amsa kiran iyaye in ana cikin sallar da ba ta farilla ba. Ina fata an gane. Amma idan annabi ne kira ka kuma ko kana sallar farilla dole ka yanke. Alaihi salatu wassalam. Annabi in ya kira ka kana sallar farilla wajibi ne ka yanke. Daga nan zaka gane girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da yake in ya kira ka yankewa zaka yi, ko na sallar farilla ne dan shi yazo da sallah. An fahimci wannan abin da kyau. Amma dukkanin malaman sunna sun tafi akan cewa idan iyaye sun kira mutum yana sallar farilla, babu sabani kare yanke wannan sallar. In ya ƙara sallar sai musu bayani abin da yasa nayi jinkirin zuwa sallah nake, abin da yasa ba amsa ba sallah nake. In dai suma suna sallar za su fahimta. Ina fata an gane. Amma wasu daga cikin malamai a cikin tabi'an samu da yawa suka ce amma idan sallar nafila ne ya halatta ka yanke, in baka yanke ba babu komai, amma mutum yana da ainihin zabi a wannan lokaci. To Sufyan al-Thawri wanda tace ruwayan da aka rubuta daga wurin shi, sai ruwaya ta ƙarshe ko asar na ƙarshe wanda Abubakar al-Qardushi ya kawo ta a cikin littafin shi mai suna Birrul Walidaini, akwai Haywatu bin Shuraihin ga ɗaliban hadisi na Abu Dawud, na taɓa kawo tarihin shi briefly haka muka wuce. Haywatu bin Shuraihin kana ya kasance shi Haywatu, wa huwa ahadu a'immatil muslimina, yana cikin manya-manyan malaman musulunci. Shi yasa zaka ji haddasana Haywatu ana kawo sunan shi, yana cikin manyan malaman hadisi, yana cikin manyan malaman fiqh. Kana ya kasance ya qawda fi haqqatihi, yakan zauna a halakar shi majalisi, ga dalibai sun kewaye shi ana daukar littafi yana bada darasi, kowa da littafin shi a hannu. Yu'allimun nasa, yana musu kala haddasana, ko yana musu fiqhu, ko yana musu ainihin tafsiri. Fataqulu lahu ummuhu, dama a gidan shi ne, gidan kuma a na mahaifiyarsa take. Sai mahaifiyarsa ta zo ta ce da shi, qum ya Haywatu, ya Haywatu tashi, wa alqi sha'ira lid-dajaja, ka je ka ba kaji ka watsa musu gero ko misali menene ko dawa. Ash-sha'ir, na faɗi abincin da muke da shi ne mu. Za ta ce wane tashi ka je ka watsa wa kaji na sha'ir. Ina fata an gane. Kamar ka ce watsa musu tsaba gero ko dawa ko wani abu. Akar makalla cikin dalibai kuma an cika ana daukan darasi. In kai ne ka ce wane tashi ka je ka zuwa. Mun muna karatu. Sai aka ce fa yaqumu, sai ya tashi, wai turku ta'alima, ya yanke wannan ta'alim ne. Sai ya je ya watsa wa kajinta abinci, kaji sun gamsu sun koshi, sai ya dawo ya ce ina muka tsaya, sai a ci gaba. Ai baban za su shiga aljanna ba mutanen nan, zaka duniyar su daban, tamu daban ne kawai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Sai a samu wani munafiki yanzu yana fiki-fiki da ido, wai yana cin gyaran su, wai wani dan jahannama. Yace duk abin da suka rubuta ƙarya ne, da hadisin da fiqh gaba ɗaya bai yarda da shi ba. Kaga wannan halaka ce. Kai da ka ji labarin waɗannan mutane, ƙarya ma ta in ta yi gamar su niyyar ma. idan ƙarya ta yi arewa sun yi kudu ba sa mu hada hanya da ƙarya sannan kai ba su ma ƙarya ba sai manzon Allah alaihi salatu wassalam kai ba su ma ƙarya ba sai su yi wa Allah ƙarya sun wuce wannan abu Allah ya ƙara musu yadda shi yasa wani daga cikin manyan malamin Saudi Arabia Ash-Sheikh Al-Usaymin yana nan a raye shi wancan Usaymin da Sa'un shi kuma da Sa'un ina fata an gane yana nan a cikin manyan malaman harami yana karantarwa na gani da idona ina bibiyan pejin shi yana darasi wallahi mamasa da kira shi a waya sai yake darasin sai ya daga yayi magana a masallaci ya manta ne bai kashe wani ba ko bai sata asalan ba sai ke ga dalibai ummi ittasalan bi ai mama na ne ta kira ni dole na amsa ina fata an gane in wani da sai ainihin sata fly mode sai ya gaba karatu ya kirata kun fahimci wannan abin da kyau to wannan haramun ne ko me kake mahaifinka ya kiraka ko mahaifiyarka ko me kake wajibi ne ka yanke shi mutukar ba sallan farilla bane a kome kun dai ji yanda muka fata suka rayu to idan muna son shiga aljanna irin tasu ina fata an gane mu samu ni'ima irin tasu to mun koyi da rayuwa irin tasu a cikin ibada a cikin mu'amala a cikin komai shi yasa zaman lafiyanka a wannan duniyar ka bi iyayenka sannan na fada ba a claiming right dangane da iyaye shine abin da ke wahalar da mutane yace ai babana din baka ga ba akan daidai yake ba ai nan na fi shi gaskiya ba a claiming right in ana maganar iyaye ko kace ai mahaifiyar ta wani bata fahimta bane ba ai na fi ta gaskiya anan wannan tsakaninka da wani ne kake wannan abu tsakanin da da iyaye ba a claiming right ku fahimci wannan abin da kyau inda zaka gane haka hadisin da mu karanta satin da ya gabata sahabi ne yazo yace inna li malan ina da dukiya ya gaya wa annabi yace wa inna abi amma fa ga babana yuridu an ya'khudha mali yana so ya kwace min dukiya mai annabi yace da shi anta wa maluka li abika da kai da dukiyar din na ubanka ne tashi ka bamu ne ina right ane yake bamu to shi yasa mun sha gaya wa matasa ba a claiming right dangane da iyaye a kowane lokaci su ne a sama da kai shi yasa duk wani abin da suka maka ba daidai ba kana bi ta wata hanya ne a fahimtar da su amma baka fito na fito da su yana in kana da kaka ka je ka kai ƙara wurin kakanka misali in shi ma yana da baba kenan amma da kai da shi ka ja wannan haramun ne kuma duk wanda ke wannan wallahi ba zai albarka ba shi yasa su kullun da ake musu a cikin komai inda suke kuskure kuma a musu addu'a a bi su kuma cikin maslaha da lallami amma right ba a claiming din shawarin iyaye a takaice wannan shine kadan daga cikin abin da shafi aqawalus salafus salih dangane da iyaye sai gaba ta uku wadhil qurba da yan uwa ababe ne guda takwas cikin wannan ayan wadhil qurba da ainihin dhil qaraba suka ce al qurba din nan asalin shi masdar ne bi ma'anan alfu'ula ala wazni fu'ula kama alhusna kenan suka ce alqaribu shine dan uwa na kusa alqaribatu yar uwa mace jam'in maza aqarib jam'in mata kuma qara'ib ina fata an gane daliban luga wannan yana da amfani ku rige shi to sai suka ce wannan zawul qurba din suwa ake nufi wasu malamai suka ce ainihin zawul qurba sun sha babban da al-aqrabina al-aqrabina sunan yan uwa na kusa amma kuma zawul qurba ya hada yan uwa na kusa da na nesa kun bance wannan abin da kyau shi yasa anan Allah sai amfani da zil qurba bai ce ba wal aqrabina saboda a fada da yan uwan taka din yan uwa na jini wanda ka da uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya da baffanu da gaggwani da kawune da iwa duk waɗannan kaf sun shiga cikin zawul qurba ina fata an gane amma al aqrabina kuma yan uwa ne waɗanda yake akwai silatul rahim tsakani bi ma'ana silatul rahim wanda yake ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to Allah ke cewa yan uwa na kusa su ma a kyautata musu al imam al qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa karkashin wannan ayan yace kalman zawul qurba dinnan ta hada dukkanin yan uwa na kusa da na nesa cewa suna da haƙƙi akan ka naka kyautata musu bi qadri taqa gurgurna abin da zaka iya saboda akwai yan uwan da za su dora maka ka musu abin da ba zaka iya ba in baka yi ba ita zagin ka to nan Allah ba zai kama ka da laifi ba hatta ibadan da ya dora maka ma yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to shi yasa karka yadda wani ya dora maka abin da ba zaka iya ba ko da dan uwan ka ne yasa ka je ka ciyo bashi ina fata an gane a ba sai dai in cin bashin da kana da hanyar da zaka biya wannan ya halatta mun sha ba da misali hatta auren layya aka ce ba a cin bashi dan zaka yi layya sai dai in kana da hanyar da zaka biya bi mana kila ba muku albashi bane ba layyan ta zo a tsakiyar wata kaga kana da tabbacin kana da kuɗi na zuwa ko kuma kai ma kana bin wani bashi ya maka alƙawarin zai biya ina fata an gane ko kuma ga kaya a jibge ba a saya ba ka san za a siyar in ba irin wannan ba karka ciyo bashi kai layya kun fahimci wannan abin da kyau akwai wani ana ce masa malam miko a wani gari ta malami ko kaya ne yake yace ai ko ba da Allah ba sai mun yi da kaga ne yace lalace saboda me dan Allah ake amma yace ko ba dan Allah ba sai sun yi saboda kar a musu dariya Allah ya kiyaye to zawul qurba din nan yan uwa na kusa bi ma'ana a kyautata musu kamar yadda musulunci ya tanada sai bangare na gaba walyatama da marayu kalman alyatama jami'i ne na alyatim alyatimu guda ɗaya kenan alyatama kuma jami'i in an ce alyatim shine ifulul ladhi la abalahu shine yaron da bashi da mahaifi wanda mahaifin shi ya rasu kafin ya balaga shi yasa kana balaga kai ba maraya bane ba in kai maraya ne duk duniya kuma maraya ne kenan ina fata an gane maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu qabla al-bulugh al-imam ibn kasir Allah mai sharhama cikin tafsirin shi yake cewa wal yatama wa hum sigarul ladina la kasaba lahum min al-aba yace al yatama sune kananan yaran da ba su da mai ciyar da su ba su da mai tufatar da su ba su da mai shayar da su ba su da wanda zai dauki nauyin rayuwar su min al-aba daga iyaye maza wasu daga cikin malaman lugga suka ce al-yatim fi bani adam min al-aba'i wal yatim fi al-bahaimi min al-ummi in aka ce wai maraya a cikin mutane shine wanda baban shi ya rasu in an ce maraya kuma cikin dabbobi wanda mahaifin shi ya rasu kun gane ko aka yi ki a wurin malaman lugga saboda me suka ce saboda su dabbobi uba bai taka rawa wajen rayuwar da ina fata an gane sai mahaifiya sabanin mutane su ko mutane uba ne ke taka rawa wajen rayuwar da saboda da dan da uwar gaba ɗaya shi yake daukan nauyin su dabbobi ko su ba haka bane ba uwa ce ke daukan nauyin kanta da dan da ta haifa shi uban ka yana ce na gararan ba bai ma san dan shi bane ba to shi yasa a cikin dabbobi wanda uban shi ya mutu shi ba maraya bane ba amma wanda uwarsa ta mutu to lalle sai a ce a wannan mareni ya ce ko maraya ne amma cikin mutane kuma wanda ya rasa uban shi shine ainihin maraya wal masakin da kuma talakawa miskinai kalmar al masakin da al fuqara'u a larabci malamai suka ce musamman na shari'a in aka kawo guda ɗaya duka biyu sun shiga ciki in an ce al masakin ko al miskinu to al faqiru ya shiga haka al fuqara'u ba sun shiga ciki in aka ce al-fuqara'u kadai akan shiru al-miskin ma ya shiga ciki idan an kawo su duka biyu a wuri ɗaya kuma nan ne ake ba wa kowa ma'ana daban kaman al-iman wal-islam al-iman yana zuwa da ma'anar al-islam haka al-islam yakan zo da ma'anar al-iman amma in hada su a guda kuma kowa sai a kawo mishi ma'anar shi daban ina fata an gane idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a idan suka rabu sai su hadu in sun haɗu kuma sai su rabu haka yake a lugga shi yasa Allah ya ce man yakfur bil imani faqad habita amalu man
yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin
sai Allah ya ce man yakfur bil imani ay man yakfur bil islami shine ma'anar aya al iman bi ma'ana al islam sai ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam
wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yu الْخَاسِرِينَ
to haka nan Allah ya ce man yabtaghi ghayra al-islam dinan zai dauke ghayra al-iman dinan duk inda aka raba su to sai su hadu dayan tana wakiltan daya amma an kawo su duka biyu kuma ana ba su ma'ana daban-daban to a wannan ayin da Allah ya ce wal masakinu daga cikin wadanda za a kyautatawa bayan iyaye bayan ƴan uwa sai Allah ya ce da miskinai bayan marayu sai ya ce wal masakin da miskinai bi mana a kyautata musu a musu ihsani gurgurdan bukata wannan yana daga cikin ainihin adalci irin na musulunci shi yasa annabi ya faɗa a cikin hadisi ingantacce sallallahu alaihi wasallama yace umarni ma ya bayar wa wata mata tana dafa abinci tana dafa mina ya farfe su yace ki zuba ruwa da yawa saboda abun yayi yawa ki raba wa makwabta ina fata an gane saboda su sahabbai ka dafa nama ko wani abinci a ji kamshi a wani gida ba kai musu ba suna gani a matsayin ka saba wa Allah haka sahabbai suka rani haka muke yanzu idan kamshin abincin ka yake duk gidan da basu ci ba to ka saba wa Allah a wurin sahabbai kenan Allah ya kara musu yadda to wannan abun yana daga cikin makarimul akhlaq na musulunci sai Allah ya ce wal masakinu ai su ma a kyautata musu yace wa qulu lin nasi husnan ku faɗi kyakkyawan magana kuma dangane da mutane in za ku mutane magana ku faɗi magana mai dadi wa qulu lin nasi husnan a ko kiran hamza da kisa'i da yaqub suka ce wa qulu lin nasi hasanan da fata an gane ko sai malamai suka ce da muka dauki wannan kira'an sai zama qulu lin nasi qaulan hasanan sai aka shafe qaulan ne in muka dauki husnan kuma babu bukatan kaddara wani abu wa qulu kaga nan umarni ne ku fada lin nasi zuwa ga mutane husnan kyakkyawan magana da wannan ne malamai suka ce duk wanda bai da magana mai dadi to ba mu'mini bane ba duk wanda bai iya magana akwai wanda da ya bude bakin shi ba kar magana ce kawai wani sallama kamin shi ba da kare ki amsa ba ka rasa wani irin rayuwa ki kaga shi kullun cikin kunci haushin kowa ma yake ji kullun bakin rai da bakin hali kuma sai yake shiga aljanna haka to ta yaya bayan Allah ya ce qulu lin nasi husnan sai malamai suka ce annasu din nan fa kowa ya shiga ciki da musulmi da wanda ba musulmi ba kai wa kowa magana mai kyau domin wanda ba musulmi ba kyakkyawan mu'amalar ka ne zai sa yi sha'awar musulunci ina fata an gane kar ka ce arnan banza arnan to me maka ina fata an gane a ya za a yi dawo musulmi shine abin da zaka yi ba ka zage shi ba ke sa duk wanda kake mu'amala da shi babba ne ko yaro namiji ne ko mace musulmi ne ko wanda ba musulmi ba annabi ce wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wannan kowa ya shiga ciki wa khaliqin nasa yace ka mu'amalanci mutane bi khuluqin hasanin da kyakkyawan mu'amala to annas kowa ya shiga ciki wannan shine musulunci yasa ga annabin rahama alaihi salatu wassalam ya zauna lafiya da kowa hatta yahudawan madina so suka ci amanar shi amma shi kai ya kyautata musu kalli ba yahude da yake da gaba da annabi amma dan shi bai da lafiya annabi ji zai gaida dan alaihi salatu wassalam annabi zo har gida na zo in gaida danka na ji labarin danka ba shi da lafiya sai kunya ya kama shi annabi zo kuma ya gaida dan sai ya kira dan zuwa ga musulunci ce me sai hana ka musulunta ka shiga addinin da zo da shi ga baban kuma yana zaune sai dan sai kalli annabi sai kalli baban shi annabi ce sai abul qasim ka bi baban qasim na baka dama ka mishi da'a take da karbi kalmar shahada to wannan ba kyakkyawan mu'amala ba kenan kyakkyawan mu'amala to shi yasa qulu lin nasi husnan al-imam ibn kasir Allah mishi rahama yake cewa ya amuru bil ma'rufi kai umarni da kyakkyawa wa yanha 'anil munkar musulmi zama yana hari da ainihin mummuna wa yahanu zama yana da hakuri wa ya'fu zama yana da yafiya in an mishi abu wa yasfahu zama yana da kauda kai kar zanto mai kaushin hali Allah ce walau kun tafazzal ghalizal qalbi lan fadhu min hawli
walau kun tafazzal ghalizal qalbi lan fadhu min hawli عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
الله يجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم inda ya kasance yana da kaushin hali, yana da zafin rai, bashi da mu'amala, yana da bakar magana, lafadu min hauli, da an watsa a rubuta shi ai taruwan da sahabbai suka yi daga gari gari ana ta fitowa saboda sauki hali da yake da shi, a zage shi ya hakuri, a masa rashin kunya, a masa magana mara kan gado, amma ya hakuri. Annabi ne fa zai yi rabiya fa a ce rabiyan nan babu adalci a ciki. Yayi rabiya wani tashi yace wannan rabiyan ba a nufaci Allah da ita ba. Sayyidina Umar yace ka bani dama na fille masa kai. Annabi ya ce ai sai a ce kuma ya fara kashe sahabban shi. Ke kwarbu da shi. To haka Annabi yake rayuwa. Akwai wanda yazo yace wa Annabi yace ka bani a cikin dukiyar Allah. Ba dukiyar uwarka ba, ba dukiyar ubanka ba. A cikin baitul mali. Annabi ya ce a bashi cikin dukiyar Allah, ba ta uwata bane ba ta ubana bane ba, zakai dan Allah in kai ne zaka bashi. Ina fata an gane irin waɗannan maganganun banza haka yake su kala kala kuma ya hakuri. To shi yasa Allah ya ce fa'fu anhum, ka yafe musu, wastaghfir lahum, ka nema musu gafara. Bayan ka yafe din kuma kila Allah bai yafe ba, to nema musu gafara. Kai ka ji Qur'ani, ta iya yiwa annabin ya yafe Allah bai yafe ba. Shi yasa a yau idan mutun ya zagi annabi alaihi salatu wassalam hukuncin sa shine a kashe. Idan mun taru mun ce duk mun yafe, to Allah bai yafe ba. Annabin da zai yafe ko baya da? Ina fata an gane. Duk da akwai maganganu wasu fadi da malamin fiqh suke magana karkashin wannan, kuma malaman sunna sai bin taymiya karkashin hukuncin zagin da ake kashe mutum yayin wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sannan akwai bambanci tsakanin zagin musulmi da kuma zagin kafiri. Za mu samu lokaci mai magana akan wannan abu. Akwai bambanci tsakanin musulmi ya zagi annabi da bambanci da kuma kafiri ya zagi annabi. Ina fata an gane. Wannan babi ne mai zaman kanshi, ba za mu shige shi ba a yanzu, amma da kusan wannan yana na a cikin littattafan musulunci. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni cewa annabi ya zanto mai saukin hali, kuma ya zanto mai saukin hali, ya zamo mai kyakkyawan mu'amala. Shi yasa mu ma ya ce wa qulul linnasi husna. Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Tirmidhi da Imam Muslim duk sun fitta hadisi ingantacce daga Abu Dharr al-Ghifari, Allah kara masa yadda. Kana yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله ياتي لا تحقرن من المعروف شيئا كرك رينا كيكاوان ابو كومي كانكانتاشي ان دي ابو كيكاواني مغانا تشي معامله تشي كيوتا ني زمونشي ني ان دي ابو مي كيو ني كومي كانكانتاشي كرك رينا شي ياتي ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق قوم طليق او تروايا kai koda zaka haɗu da dan uwanka musulmi da ainihin fuska sakakkiya ba mur ka murtike fuska ba, ka haɗu da shi ka sake fuska kai fara'a ko iya wannan kake da shi, to kai haka annabi ce fa bi mu'amala. Idan ma baka da abin da zaka bayar koda sakin fuska ma kai, wani kam yi sallama ya amsa asume ka bashi hannu ya mika da kyar, ko ba abin da ka mishi, baka zage shi ba, baka ci dukiyar shi ba, haka kawai kuma kila ba sunna kuke tare da shi, balle a ce haushin kai yake ji shi dan bid'a ne, wannan ba ainihin mu'amalar musulunci bane ba. Allah sai ya ce wa aqimus salata, gaba ta bakwai ku tsaya da sallah. Ta ku tsaya da sallah ita ce gaba ta bakwai. Sallah ita ce ibada mafi girma bayan kalimatul shahada. In ka cire kalimatul shahada a musulunci ba wani abu mafi girma kamar sallah. Kuma ita sallah ya ishe ta girma da matsayi da daraja da daukaka, ya zamto ita kadai ce ibadan da sai da aka dauki annabi daga wannan duniyar zuwa sama aka bashi ita. Ita kadai ce ibadan da ba aiko da ita anan ba. kuma tace mafi girman hadisa a Isra'i da Mi'raji. In aka tambaye ka da aka je Isra'i da Mi'raji menene mafi girman abun da ya faru, kace an bawo Annabi sallah guda biyar, babu wani abu mafi girman wannan. Kace wani an je wuta, an je an ga aljanna, an ga mala'iku, duk ba shi bane ba, duk suna cikin ayoyi. Ina fata an gane. Amma abu mafi girma da ya afku shine bashi sallah guda biyar da aka yi. To wanda ya aiki sallah daraja, ya aiki sallah girma, shi yasa ma saboda girman sallah Annabi da kanshi alaihi salatu wassalam yake cewa duk wanda bai kyauta da sallar shi ba daidai yake da barau. Haka Annabi kwatanta shi. Hadisi ya ingantacce cikin Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal daga Abu Qatada al-Ansari Allah kara masa da kale shi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, inna aswa'a an-nasi sariqatan, mafi munin wanda ya iya sata a cikin mutane, wato mafi munin sata da ake a cikin mutane, alladhi yasriqu min salatihi, shine wanda yake sata a cikin sallar shi. Qalu ya Rasulullah, sahabbai suka ce ya maikin Allah, kayfa yasriqu min salatihi, yaya mutum zai sata kuma daga cikin sallar shi, sallar sa ce kuma ya sata a cikin ta? Qala sai Annabi ce, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha, shine wanda baya cika ruku'un ta, baya cika sujudan ta. Annabi ce nan barawo ne kenan, barawon sallah. Aw qala, mai ruwaya ce ko kuma ya ce shi Abu Qatada, la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi, baya tsaye daga barshe daidaita su a cikin sujjada ko a cikin ruku'u. Dama tsaye da sallah abu guda biyu ne, na farko yin sallah akan lokaci, na biyu kuma yin sallah yanda Annabi ya karantar da sallah. Imam al-Baihaqi ya roto a cikin Shu'abul Iman, Annabi yake cewa la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha, baya cika ruku'u a sallah, baya cika sujjada, babu khushu'i, kawai sallah yake yarfa ki baya wasai lada. Cikin minti biyu an yi sallah raka'a biyu, duk raka'a da ruku'un ta da sujjada ta duk a minti daya, wannan ba sallah bace ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ya tabbata daga manzon sallallahu alaihi wasallam cikin Sahih al-Bukhari daga Zaid bin Wahab qala yace, wannan asar ne, ra'a Khuzaifata rajulan, ra'a Khuzaifatu rajulan, Khuzaifatu dan Yamani ya ga wani mutum yana sallah, la yutimmu ruku'a wasujuda, baya cika ruku'u baya cika sujuda. Qala, sai Khuzaifa yace dashi, ma sallaita, ai ba kai sallah ba, yana kallon shi yana sallah. Da ya gama sai yace dashi, ma sallaita, ba kai sallah ba. Sai yace, walau mutta, inda ka mutu a haka kana irin wannan sallan, mutta ala ghayl fitra, da ka mutu ba kan addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Yace, allati fatara Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, irin fitran da Allah ya dora Annabi Muhammadu akai, da ka mutu ba irin addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. A cikin ruwayan Imam Bazzar a cikin Musnad din shi, wafihi ya kawo cewa Khuzaifa ya tambaye mutum yace, mundu kam sallaita hadhihi salah, tsawon wani lokaci kake irin wannan sallah? Yana mamaki yanzu wannan sallah yake a haka. Sai yace, mundu kam, tsawon wani lokaci ka dauka kana irin wannan sallah? Kala sai yace, mundu kaza wa kaza, tsawon lokaci kaza da lokaci kaza. Akwai ruwayan 40 sana, wannan ruwayan bata inganta ba. Ina fata an gane. Akwai maganganun malamai akan ta, shi yasa ban kawo ta ba, na kawo wannan ruwayan. Yace, mundu kaza wa kaza. Kala sai yace, law mutta, inda ka mutu kana irin wannan sallan, mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, da ka mutu a sunnan da ba sunnan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Ibn Abi Shayba ya ruwaito a cikin al-Musannaf hadisi daga Abu Hurairah Allah kara masa yadda, kale yace, innar rajula, lallai mutun, lai salli 60 sana, zai iya shekara 60 yana sallah, ma tuqbilu lahu salah, amma ba karbi sallar shi ba. La'allahu, saboda shi wannan mutumin, la'alla yutimmu ruku'a, yana cika ruku'u, wala yutimmu sujud, amma ba ya cika sujada. Au yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'a, ko kuma yana cika ainihin sujada ba ya cika ruku'u, bi ma'ana duk wata rukuni na sallah wacce bata cika ba sallan ba za a karba ba. Kaga sallah tana da sharuɗa, tana da rukunai. To duk inda aka samu nakasa a wurin daya, sallan ta samu matsala. Ya zaka iya samun musulmi ya shika 40 yana sallah, ka tambaye sharuɗan sallah bai sani ba, rukunan sallah ma bai sani ba, balle ya san wannan in babu ita babu sallah. To shine Abu Huraira, wannan ruwaya ce mauqufiya zuwa ga Abu Huraira, an kawo ta ruwaya marfu'iya, amma akwai magana akan rafa'in wannan hadisin. Akwai hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi An-Nasa'i Ibn Majah, duk kutubu sita sun fitar da wannan hadisin, da kuma sauran malaman masanid irin su Ahmad ibn Hanbal da sauran malaman irin su Imam Hakim, kai galibin malaman hadisi sun rawaito wannan hadisi. Hadisi ne shahararre wanda zan so na karanta shi ya zanto matashiya a karatunmu na satin gaba. Abu Huraira, Allah ƙara masa da ƙale shi, hadisin da aka ce masa hadisin musi'us salah, wanda ya bata sallan shi a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, yace anna rajulan dakhala al-masjida, wani mutum shigo cikin masallaci, masallacin Madina, wa rasulullahi alaihi salatu wassalam jalisun, Annabi yana zaune fi nahiyatil masjid, a ainihin gefe wani bangare na masallaci. Annabi yayi sallah, bi ma'ana bai fita a masallaci ba, yana zaune, sai wani yazo shi an gama sallah yazo zai yi sallah, Annabi yana kallon shi ya ta da ikama yayi sallan shi, fa sallah bai gama, thumma jaa fa sallama alayhi, yazo ya ce Annabi assalamu alayka ya rasulullah, kala sai Annabi ya ce wa alayka assalam, Annabi ya amsa mishi yace irji fa salli fa innaka lam tusalli, ka koma kai sallah dan baka yi sallah ba, dan Allah ku ji wannan magana, gashi yayi sallah fa kuma a cikin masallacin Madina, masallacin Annabi alaihi salatu wassalam, da yazo wa Annabi sallama. Annabi saboda kyakkyawan mu'amala, saboda ka san musulmi ne, Annabi ce wa alaikas salam, da wannan ne malamai suka ce ya halatta amma sallama ka ce wa alaikas salam, in baka ce ba wa alaikumus salam ya halatta, dan hadisin Annabi yayi. Ina fata an gane, dan wasu suna daukan kamar haramun ne kace wa alaikas salam ya halatta, in kace wa alaikumus salam, in kace wa alaikas salam ga mutun da yadu daidai ne, dan Annabi yakan ce wa alaikumus salam a mutun daya, yakan ce wa alaikas salam a mutun daya, duk wanda kai kai ma ka dace da sunna. Sai yace da shi to irji fa salli, ka koma kai sallah, fa innaka lam tusalli, dan ba kai sallah ba, mutun bai ce ba saboda me ya Annabi ba ga nayi sallah ba, sahabbai ba sa wannan abu. Wannan watakila sabon shiga musulunci ne, a kila da ya fito daga kawai ne, a takaice dai akwai matsala. Sai ya koma yayin sallah, faraja ar-rajul fa salla kama salla, thumma jaa fa sallama ala an-nabi fa qala rahu rasulullahi alayhi salatu wassalam wa alayka assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Yaje sake wata sallah ya kure adaka a ganin shi, ya dawo yewa Annabi sallama, Annabi ya amsa yace koma kai sallah dan baka yi sallah ba. Sai da suka maimaita wannan hasa uku, yaje ya sake sallah karo na uku, ya sake gyarawa, ya nutsu, ya gama kure adaka a sallar shi, ya dawo yewa Annabi sallama, Annabi ya ce wa alaikas salam irji fa salli fa innaka lam tusalli, koma kai sallah dan baka yi sallah ba, alaihi salatu wassalam. Malamai suka ce me yasa Annabi bai koya mishi ba tun a karon fari, suka ce akwai hikima a cikin haka, saboda sai Annabi so yake shi da kanshi yace bai iya sallah ba. Ina fata an gane, Annabi bai so yace da shi baka iya sallah ba, ya dan ji wani iri. Aka je har sau ku, sai yace da manzon Allah, wallazi ba asaka bil haqqi, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya, ma uhsinu ghayrahu, ba zan iya wacce tafi wannan kyau ba, iya kyawun sallah na kenan, daga nan kan ba inda zan kara. Sai yace fa'allimni, ka koya mini. To wannan gaban Annabi yake sa azu, ina fata an gane, sai Annabi yana da hikima wurin karantarwa. Yace fa'allimni, sai yace koya min sallah. Fa qala, sai Annabi yace idza qumta ila salati, idan kai niyya zaka yi sallah, abu na farko fa asbighil wudu'a, ka kyauta ta alwalanka. Wataƙila Annabi ya hango alwalan ma, akwai matsala kenan, an gane ko yace fa asbitul wudu aka kyautata alwala kai alwala mai kyau sun mastaqbil alqibla sai ka fuskanci alqibla fakabbir sai ka kabbara thumma qra bima tayassara ma'aka min alqur'an sai ka karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani to kaga anan a wannan hadisin idan kuka kalla annabi ya ce a tada iqama a cikin hadisin kun ji ya fada ya ce ka kalli alqibla kai kabbaran harama kaga bai ce a tada iqama ba sannan sai ya ce da shi thumma qra bima tayassara ma'aka min alqur'ani ka karanta abin da ya sawwaka na alqur'ani bai ce a karanta fatiha ba haka da ko ba haka ba ina son ku rike waɗannan kabobin kafin mu je karshe sai annabi ya ce da shi sun marka sannan sai kai ruku hatta tatma inna raki'an wani nake so ne waraddi a ƙarshen hadisin sai kai ruku idan kai ruku kar ka dago har sai ka nitso a cikin ruku hatta tatma inna raki'an yace sun marfa hatta tastawi qa'iman sannan sai ka dago daga ruku kar ka je sujjala sai ka daidaita hatsaye ba so da ka dago ka sai gangarawa ka san wani haka yake sallah da ya dago daga ruku kawai sai anti ya zuwa sujjala idan ya sujjada kuma haka yake kawai sai haka wallahi wannan ba sallah bane ba duk saurin da kake wallahi Allah ba zai karbi sallar nan ba dan gashi a gaban annabi ya ce fa innaka lan tusalli ba kai sallah ba to sai annabi ya ce da shi sun masjid sai ka je sujjada hatta tatma inna sajidan kada ka sujjada ka dago sai ka nitsu a cikin sujjada sun marfa'a rasaka sannan sai ka dago kanka daga sujjada hatta tatma inna jalisan kar ka je sujjada na biyu har sai ka daidaita a zaune sai ya ce da shi ثم فعل ذلك في صلاتك كلها haka zaka aikata cikin sallarka gaba daya saboda ya koya mishi raka'a daya cikakkiya to yanda raka'a daya nan take haka zaka yi sauraron raka'o'in gaba daya sai annabi ya ce da shi fa idza fa'alta hadha in ka aikata wannan abun da na karantar da kai a yanzu faqad tammat salatuka to sallarka ta cika shine za a baka ladan kai sallah sai ce wa man ta وَمَن تَقَصَّى مِنْ هَذَا شَيْئًا دُك أَبُنْدَ كَرَجِي كُومَي كَنْكَنْتَ شِي دَا يَاتِي شَيْئًا لِتَقْلِيل كُومَي كَنْكَنْتَ أَبُنْدَ كَرَجِي دَغَا وَنَّن أَبُنْدَ نَكُويَا مَكَا فَإِنَّمَا إِن تَقَصَّهُ مِنْ صَلَاتِكَ كَارَجِي وَنَا أَبُ دَغَا چِكِن صَلَّاكَ إِن تَقَصَّهُ مِنْ صَلَاتِكَ دُو وَنَا أَبُنْدَ كَرَجِي تُو كَارَجِي شِي نَدَغَا چِكِن دَرَجَا دَ قِيمَن صَلَّاكَ زَأَ أَيْتَ رَجِيوَا هَر صَلَّاي زَمُو بَابُ كُومَي to kaga annabi ya koya masa cikakken sallah kenan a kalli alqibla cikakken kallon alqibla ai kabbaran harama sannan a karanta abin da ya sauka na qur'ani sannan ai ruku'u kara dago akalla ai subhana rabbiyal a'la sau uku ko ka tsaya anan ko ka ƙara bihamdihi duk ya halatta ina fata an gane to idan ka dago kuma akalla ka tsaya ka ce sami Allahu liman hamidahu ربنا ولك الحمد هو ربنا لك الحمد ديا حالتا ko ka sa wawo ko ka cire wawo duya halatta sannan sai ka daidaita sai ka gangara zuwa sujjada idan kai sujjada kar ka dago a kalla kai addu'a ko kuma kace subhana rabbiyal a'la ko kuma wabihamdihi kai sau uku kafin ka dago in ka dago ka sake ka daidaita ka nitsu kafin ka koma sujjada ta biyu wannan shine irin sallar da annabi yake sallallahu alaihi wasallam to har annabi yace haka zaka yi sallan gaba daya kaga a cikin annabi bai ci a karanta fatiha ba bai ci a tada iqama ba sannan a cikin sallan ba yi magana a tahiyya ba ba a ce ka ci assalamu alaikum ba ko an fada saboda me suka ce saboda duk waɗannan ababa annabi ya ga yayi su ya tada iqama ya karanta fatiha ya yi sallama ya yi zaman tahiyya ruku'u da sujjada ne ake ta sauri ana yi ina fata an gane to kuma suna cikin rukunin sallah wanda in babu su babu sallah shi yasa aka ga ko mai kawaidi da yake lissafa farillan sallah yace war ruku'u fararun farilla ne war raf'u min ar-ruku'i fararun farilla ne duk dukkan waɗannan fadilai ne suna cikin rukunin sallah. To anan sai wani malami a Najeriya ya ce da wannan hadisin suka samu hujjan ba a haka a sallah, babu kabdu, saboda hadisin nan babu shi. Annabi bai ce ba in kai kabarin harama ka ɗora hannunka a kirji, ita saboda ka babu shi a wannan hadisin. Kun gane wannan abin da kyau? Sai muka ce da aka ramaka Allahu shugaban sadalu, a wannan ma ba ci a ta da ikama ba, ba ci a yi fatiha ba, ba ci a yi tahiya ba, ba ma ci a yi zaman tahiyan ba. Me yasa ba kawo su ba sai kabdu ne kake rigima da shi? Ina fata kun gane. Shi yasa idan zaka kawo hujja na san zuciya, sai Allah ya batar ma da basiranka. Ga rukunan ma ba faɗe su ba, kai kana kawo abin da yake baya cikin rukunin sallah, saboda kai da shi kake rigima kawai. Kun fahimci wannan abin da kyau? Tunda Allah ya fara aiko annabawa har zuwa annabin karshe, ba wanda ya taba sanar. Ku rike wannan abin da kyau. Babu annabin da ya sallah ya saki hannun shi. Wallahi hadisi ne kuma cikin Muwatta Malik. Ba dai Malikiya ake ba. To hadisin na cikin Muwatta Malik arama. Allahumma amin. Imamu na Malik ya roto hadisi, yace duk annabin da Allah ya aiko, inji Imamu na Malik a cikin Muwatta daga manzon Allah kuma alayhi salatu wassalam yace inna ma'sharal anbiya'i mutarun annabawa umirna, an umarce mu, wace ba su umarni? Allah. Ba wanda ke ba annabi umarni in ba Allah ba. Yace in za mu yi sallah, Allah ya mana umarni mu dora hannun dama akan nahagu akan kirjimu. Allahumma amin. Da sauran magana sai wani sati insha Allah za mu ci gaba da maganar sallah. Abinda muka karanta na daidai Allah shi ba mu lada. Inna muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.